أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne wato 3 ga watan Oktoba na shekara ta 2021 wanda yazo daidai da 26 ga watan Safar na shekara ta 1443 bazira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم ورسول الله وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنجي سبحانه وتعالى شكي للتاف نسمي قرمة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله سبحانه وتعالى ce lalle ubangijinka shine mai yalwar gafara kuma shi yafi ku sanin ku yayin da ya halicce ku daga ƙasa sannan kuma ya gage halitta ku a cikin cikkunan iyayenku mata saboda kaku tsarkake kawunan ku shine yafi sanin wanda yafi takawa wannan aya Ubangiji subhanahu wata'ala yana jan hankalin mu cewa na farko dai shi yana da yalwar gafara Ubangiji subhanahu wata'ala kofofin gafara da tuba a wajensa abu da suke Uliya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ce ka ga yawo bayina ya ku bayina da suka kace ya ku bayina waɗanda suka zarce iyaka wajen laifi kada ku fitar da rai daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta dukkanin zunubai ga waɗanda suka tuba suka koma gare shi lalle Allah shine mai gafara mai jin kai Ubangiji subhanahu wata'ala ko yaushe yana kiran bayansa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Allah ce ya ku mu'mine ku tuba zuwa ga Allah gaba daya domin ku rabauta tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yafu an as-sayyi'at shine wanda yake karbar tubar bayinsa kuma yake yafe laifuffuka ubangiji yana yafe da yawa daga cikin laifuffukan mu wa yafu an kaseer Allah yana yafe laifuffuka da yawa da muka yi don haka ubangiji subhanahu wata'ala a koyaushe cikin karbar ga tubar bayin sa yake inna Allah yabsutu yadahu bil layli li yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musii'ul layl Allah yana shimfida hannunsa da daddare domin wanda yayi laifi da rana ya tuba haka nan yana shimfida hannunsa da rana domin wanda yayi laifi da daddare ya tuba Allah subhanahu wata'ala a cikin hadisin kursi yana cewa ya kai bawana da zaka zo mun lau ataitani law balagha dhunubuka anana sama thumma ataitani la tushriku bi shay'an ghafartu laka wa la ubali da zaka yi laifinka yayi tsiri ya tabo girgije a sama sannan ka zo mun ba tare da kana shirka ba sai in gafarta maka ban damu ba لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تغفر لو بلغت ذنوبك أنان السماء والأرض أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي ألا يا كيدن آدم دالي فنك زي تسيري يتبو سرر سمانيا يتبو جرجي sannan ka nemi gafara ta so zan gafarta maka ban damu ba haka nan da zaka zo min da cikin ƙasa na rififuka sannan ka zo baka shirka sai in gafarta maka ban damu ba haka ubangiji sai inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijin ka mai yalwar gafara ne gafararsa ta yalwaci kowa da kowa dai ka tuba ka koma ga Allah ubangiji zai gafarta maka sai ya ce huwa a'lamu bikum shi yafi ku sanin ku Allah yafi ya fi dan adam sanin kansa shi ya halicce shi ace ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta yanzu ya kasa sanin abin da ya halitta ubangiji ya halicci dan adam daga babu haka shi ya fi sanin dan adam yadda dan adam ya san kansa don haka tunda shi ya fi sanin sa to ya kamata ya saurare shi ya yi masa biyayya ya bi umarnin sa ya guje wa abin da ya hana ala lahul khalq wal amr halittar tasa ce to don haka dokar ma ya kamata zama tashi ce shi zai hasa shi zai hana sai idan sha'akum min al-ard lokacin da Allah ya halicce ku daga ƙasa wato ta hanyar halittar ubanku Adam alaihi salam Allah ya yi shi daga ƙasa sannan ku kuma idan sha'akum wa id antum ajinnatun fi butun ummahatikum ku kuma Allah ya yi ku wato jirajirai lokacin da kuke cikin wato cikkunan iyayenku duk Allah ya san irin yanayin da kuke ciki da irin yadda halittarku ta biyo matakan da ta biyo har kuka dawo kuka zama dan adam haka Allah subhanahu wataala ce fala tuzakku anfusakum kada ku rika tsarkake kawunanku ku rika dauka cewa kuna da tsarki Allah subhanahu wataala falalassa ce da rahamarsa yake sawa mutum ya zama tsarkakakke amma ba iyawarsa da gwanintarsa da kwarewarsa ba ko kuma da wani abu da yake jin ya taka a'a falalar ubangiji ce walalla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha Allah ce ba dan falalarsa da rahamarsa ba babu cikin ku wani wanda zai ba ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka sai dai Allah yana tsarkake wanda ya so don haka a duk lokacin da ka tsinci kanka cikin waɗanda suke kwatanta biyar Allah subhanahu wataala ka samu kanka cikin waɗanda suke kokarin kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ka tsinci kanka cikin waɗanda suke yi wa Allah subhanahu wataala da'a da manzansa to kai wa Allah godiya akan wannan kanka dauka cewa iyawarka ce da baraka ce kokarinka ne zabi ne da ubangiji subhanahu wataala ya soye maka yayi maka wannan zabin don haka kai masa godiya kuma kaskantar da kai gaba gare shi kuma ka ci gaba da roƙonsa ya tabbatar da kai akan wannan shiriyar kare girgiza zuciyarka ko ya karkatar da ita rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kayawa ta irin wadannan addu'o'i allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya allah mai jijju ya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka rika roƙon allah as-sabat allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadiganka wa thabbit aqdamana allah ka tabbatar da digadiganmu wannan shine abin da ya kamata kai kuma sannan ka tausaya ma dukkan wani wanda zaka same shi cikin bata da karkacewar hanya ka ji tausayin sa ka sani cewa yana buƙatar wani taimako na fadakarwa da jan hankali da nusarwa domin ya samu ya kuɓuta daga wannan halakar da yake ciki kada tsarkake kanka ya sa ka riƙa masa izgili shi da batan da yake ciki kai kuma kana ganin shiriyar ka kana da cikin shiriya kada wannan ya jaka sai Allah ya jarrabe ka shi kuma ya bashi lafiya akwai wani daga cikin banu Isra'il Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana mai ibada ne mai yawan ibada ne ba dare ba rana gotar Allah yake da tsoron Allah kamar yana wucewa gurin wani mai laifi yana samun shi cikin laifi dumu-dumu sai ya ce da shi wallahi Allah ba zai gafarta maka ba saboda ya hana shi sau daya ya hana shi sau biyu ya ga ya ki hanuwa sai ya rantsuwa ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba ba zai yafe maka ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man zal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Wane ne yake rantsuwa cewa ni bazan gafarta ma wani ba, to na gafarta masa kai kuma na rushe aikin ka. Anan abinda ya jefa wannan mutum ciki shine wato shiga cikin lamarin Ubangiji da yin ainihin wuce gona da iri da azarbabbi cikin sha'anin Allah. Ubangiji subhanahu wata'ala shine mai gafara, babu wanda yake gafara sai Allah subhanahu wata'ala. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ce babu mai yin gafara sai Allah subhanahu wata'ala, huwal ghafurur rahim. To kaga wani yazo ya rantsuwa cewa Allah ba zai yi ba, kamar ya wuce gona da iri, ya shiga hurumin da ba nashi ba, ya shiga hurumin da ba nashi ba. Saboda haka anan wannan shiga hurumin da ba nashi ba har ya ce ga wani abu da Allah ba zai yi ba, tare da cewa abun ba a hannunsa yake ba, ba da shawararsa yake yi ba, wanda ya jawo masa fushin Allah subhanahu wataala. Saboda haka shi wanda yake cikin laifi ana buƙatar a ci gaba da yi masa fadakarwa da jan hankali da nasiha da nuna masa, amma wannan ba zai sa shi kuma wanda yake cikin kyawawan halaye ko kyawawan ɗabi'u ko kyawawan ayyuka ya riƙa jiji da kansa ba. Allah ya ce alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha, ce baka ga waɗanda suke tsarkake kawunansu ba, suke nuna sai su? Allah ya ce ai Allah ne yake tsarkake wanda ya so. Haka Allah ya hana mutane mutum ya tsarkake kansa, wala tuzakku anfusakum, kada ku tsarkake kawunanku, kada ka nuna kai ka fita daban, kai mai kaza ne, kai mai kaza ne, wasu kuma kana ganin masu kaza ne. Wannan rashin tsarkake kai ba shi ke nuna cewa kuma ba za ka yi wa wanda ka ga yana laifi nasiha ba, saboda akwai waɗanda su kuma suna ganin in mai laifi yana laifi ko a zira masa ido, ai rayuwarsa ce, a daina shiga rayuwarsa, a daina shiga harkarsa, wannan sa ido ne, wannan rashin aikin yi ne, ina ruwanka da rayuwarsa, haka ya zaba. Wannan ba daidai ba ne, haka ya zaba ba haka kuma Allah ya zaba masa ba. In shi haka ya zaba, to wannan zaɓin sa ne, amma ba zaɓin Allah ba. Abinda Allah ya zaba masa kuma shi ya kamata ya ɗauka. Dan uwanka ne, komai irin yadda ya ɓace dole ne ka tausaya masa, ka ja hankalinsa, ka kira shi, ka nuna masa ba daidai yake ba. Amma hudubar shedan ce, wani ya ce ai rayuwarsa ce, haka ka rabu da shi ya ci gaba da rayuwarsa yadda yake, wannan ba daidai ba ne. Dole ne a tsakanin musulmi dan uwansa musulmi a samu nasiha, wannan shine haƙƙin da yake tsakanin sa dan uwansa. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yace mu'minai maza da mu'minai mata dukkaninsu ƴan uwan juna ne, wato maza da mata duk mu'minai ƴan uwan juna ne. Ce ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da kyakkyawan abu, wa yanhauna 'anil munkar, suna kuma hana mummuna. Amma idan ya zanto sai dai kowa yayi nashi, ba ruwan wani da ya ce wani ba daidai bane ka gyara, to wannan an koma rayuwa irin ta banu Isra'ila, ci kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah ya la'ance su, ya la'ance su akan harshen Annabi Dawud da harshen Annabi Isa dan Maryam. La ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ci kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah ce Allah ance banu Isra'il waɗanda suka kafirta cikin banu Isra'il akan harshen Dawud da Isa dan Maryam, wato annabawansu, sun la'ance su. Te me suka yi? Zalika bima asaw, wannan la'anta ta biyo bayan saban da suka rika yi ne. Wa kanu ya'taduna, suka rika ƙetare iyakar Allah, abinda Allah ya haramta su aikata, abinda ya ce su yi su ƙi. Allah ce kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, sun kasance ba sa hana junansu wani mummunan aikin da suka aikata. Wato babu wani wanda zai kaɓi wani ya masa nasiha, ya basu shawara, ya nuna masa ba daidai ba ne, a'a. Allah ce labi isa ma kanu yaf'alun, lalle tar da abin da suke aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun kasance ɗayansu zai ga ɗaya yana a laifi, ya hana shi, ya ƙi hannuwa, amma wannan bai hana shi gobe ya zo zauna su yi hira, su yi dariya, su tafa ba. wato wanda ya nuna baya da damuwa akan abin da yake yi saboda haka dole ne al'umma da musulmi su zanto suna tausayin junan su wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ya samu kansa cikin tawagar masu tsoron Allah yana kwatanta biyayyar Allah to kada wannan ya sa ya yi jiji da kai da kansa ko ya sa ya ji kamar shi ya riga ya hai ya wulakanta wani wanda yake saban Allah shi kuma wanda yake saban Allah dole a tausaya masa ta hanyar yi masa nasiha da jan hankalinsa ba daidai bane wasu su tsaya gefe guda suna cewa a kyale shi ai haka ya zaba haka rayuwarsa take kowa ya nashi ai imani a zuciya yake wannan shi kansa magana ce ta shedan magana ce ta shedano ci imani a zuciya yake ka san abin da yake zuciyarsa na'am ba abinda ba wanda ya san abin da yake cikin zuciyarsa sai Allah shine alimun bi zati sudur amma kuma shine yayi umarni da cewa ku yi umarni da kyakkyawan abu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa litakun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf haka Allah subhanahu wa ta'ala shi yace a samu wadanda za su riƙa yin wa'azi suna fadakarwa ba ce shikenan tunda imani da tsoron Allah a zuciyarki kowa ya je abin da ya ga dama ba ko a kyare kowa ya abin da ya ga dama a'a Allah shi yace ayi har ma yace idan ba ku yi ba wata musiba ta zo za ta hada da kowa da kowa har ma wadanda ba sa yi din saboda haka dole ne ayi wannan tare da tausayin juna tare da jan hankalin juna tare da lin wato wato magana wacce ke mai laushi mai taushi ba wacce take mai tunzura zuciya ba Allah ya samu dace
to mai suma ne malam Allah ya saka da alkhairi to tunai mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake cewa malam shin za iya yin zakka kamar ta shekara mai zuwa kafin lokacin ta yayi a ware ta aji ana baiwa duk wanda ya nemi taimako sai a bashi amma da niyyar zakka ba kyauta ko sadaka ba
ya halatta mutum ya gabato da zakkar dukiyarsa da yake da ita a yayita kafin lokacin ta kuma mafi yawancin abin da aka zo ya tabbata shine shekara biyu kai ya kata wuce shekara biyu wato kata wuce zakkar shekara biyu ya gabato da zakkar shekara biyu ta nan gaba amma da sharadin ya zama dukiyar akwai ta wato dukiyar da yake da ita ba dukiyar da yake sa ran zai samu wurin baka yin zakka akan dukiyar da baka tazo hannu ba tukunna sai dukiyar da ka mallaka ta kai nisabi da mutum yana da dukiyar da ta kai nisabi mu dauka a cikin wannan October a December din zai fitar zakkarsa sannan wani December din ya kuma fitarwa na abin 2021 December 2022 December 2023 to kaga zai iya gabatar da ta shekara biyu ta December 21 December 22 amma ba zai gabatar da 2023 ba wannan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuce cewa ya karbi zakkar Abbas baffansa Abbas ibn Abdul Muttalib ya karbi zakkarsa ta shekara biyu kafin lokacin ta yayi har ma mutane da suka ga bai fitar da zakkar ba suka rikantan ko baya yi ne har suka kawo kuka zuwa ga Annabi ya ce a'a wannan zakkar tana guna saka ya halatta a fitar da ita kafin lokacin ta amma katta wuce katta shekara biyu ba a yin sama da shekara biyu domin wannan ne aka samu a aikace daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wannan akwai taimakawa shi ma bukaci musamman wanda yake wanda suka cancanci a ba su zakka din an jawo musu zakkar su baya ba su tsaya jiran ta har lokacin ta yayi ba sai da bukatunsu za su samu su biya kafin ma lokacin zakka yayi wannan taimaka musu akai duk abin da ya zanto akwai maslahar wanda zaki zai karbi zakka wato fakiri to nan abin shari'a takan goyi bayan sa sabanin a ce abin ba yi da maslaha a ciki kamar jinkirtawa kuma mutum ya jinkirta zakkarsa lokacin ta yayi baya halitta mutum lokacin zakkarsa ya jinkirta ta dole ya yi ta lokacin ta domin jinkirta ta din ya shiga haƙƙin shi fakiri wanda yake jiran a taimaka masa da wannan zakkar
sai shi wani gita malam shi malamin makarantar secondary ne a shekarun baya yace a matsayin su na malami sun kasance suna wurin da yara masu laifi kamar waɗanda suka yi latiko kuma wani laifi na daban yace to yaji ya kasance yana cikin damuwa a yanzu jin cewa duk wanda mutum ya bata wasu yaran yi gafararsa sannan Allah zai yafe masa tunda haƙin na wanda aka zalunta ne to shi ne ke tambaye malam yanzu tunda ɗaliban suna da yawa kuma bai san inda zai gansu ba da ɗaya bayan ɗaya domin ya nemi gafararsa to me ya kamata ya yi
to ban sani shi zalunta sai cutar sai ko ko hoye tabbata kina horarwa ce wato wanda yayi latti yayi makara ko yayi rashin gaskiya ko wani abu da sa duk makara na samu discipline master sauraka shi a matsayin horarwa ne dan yaga cewa sun zama yaren kirki to menene damuwar sa anan abinda yayi mai kyau ne ba ce yayi laifi ba sai dai in kawai bisa zalunci ya rika cutar da yaran mutane in ya tsani yaro kawai kira shi da keshi ba da ba gare ba dalili to kaga wannan shine zai shiga damuwa a duk mutumin da ka cuta ba gare ba dalili akwai buƙatar kai tahalluli in ka san shi yana nan ka neme shi ya yafe maka cewa na kware ka na maka kaza da maka kaza ka yafe mu wannan in akwai shi kana iya ganin shi kana iya magana da shi in kuma yana nesa da ba za ka iya ganin shi ba ko baya duniyar ma sai kai ta neman gafarar Allah shi kuma kai ta masa addu'o'i masu kyau Allah subhanahu wataala sai ya sasanta tsakanin ku ranar gobe kiyama
to shi kuma wannan ko wanda take cewa ko ya halatta mace wadda ba musulma ba ta yi wa mace musulma kitso
a ta'amulin musulma da musulmi da musulma yar uwarta yafi akan wanda ba yar uwarta ba musulma in ya zanto akwai musulma wacce ta iya kitson to zanto ta'amuli tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi yafi nutsuwa yafi kwanciyar hankali musamman ma mata masu yawan surutu da zuba da sauransu in ya zanto a junansu ne da sauki akan a ce sun yi mu'amala da wanda ba addinin su guda ba amma in ya zanto babu sai wannan din musulmar babu wacce take iya kitsan ko ta iya kitsan ko za ta yi abin da ya dace sai wanda ba musulma haramun bane dan wacce ba musulma ba ta yi mata kitso babu komai
wannan kuma take cewa mallam shin ya halatta a yi wa mace wanda ba musulma ba magani da ayoyin alkur'ani ta sha ko ta shafa a jikinta
ba komai indai har za ta zai mata amfani ba wani abu shi wanda ba musulmi ana masa addu'a akai masa addu'a in har zai masa tasiri watakila ma wannan ya zama sanadiyar shiriyarsa babu komai
sai shi kuma wannan gicca shin menene matsayin gwaji na DNA wajen tabbatar da ainihin mahaifin yaro sannan ana iya riskar da dan zina sakamakon wannan gwaji
a shari'a bata koda kuwa hanya ce wacce take tabbatacciya zamananci zai iya tabbatar da abin nan shari'a bata kalle ita kadai ta tabbatar da dan wane ba ita kadai wannan domin ita shari'a tana da wasu abubuwa da take la'akari da su baya ga tabbatar abin a aikace idan mutum ana shakkar cewa wani ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne ana shakka shi bai kore ɗan ba amma ana tantama to babu laifi a yi amfani da waɗannan hanyoyin don a tabbatar da cewa ɗansa ne ya samu nutsuwa wannan babu laifi dama bai kore ɗan ba bai ce ba ɗansa ba ne kamar yadda a baya can suke amfani da kiyafa akwai alƙafa su ne waɗanda suke iya gane dangantaka tsakanin mutum da mutum ta hannun ganin zanen hannayensu kawai ko kafafuwansu da sun kalla za su iya wannan daga ganin wannan dan wannan ne wannan daga ganin sa zuriyar wani ne kamar yadda Mudlaji hadisin Mudlaji ga Usama da babansa Zaid suna bacci kafafuwansu ya ce wannan kafafuwan daga wannan ne daga kawai kallon kawai ta ce kiyafa annabi ya ta murna saboda haka abinda ba wai korewa aka yi ba ko shakka ce ake yi ko ku a wasu yan surutai ne to da zarar aka samu wannan hanyar ana iya tabbatar da abin ta haka amma in ya zanto an kore misali an yi li'ani misali wani ne ba ta su ta yi ciki ya ce shi ba ɗansa ba ne ba cikinsa ba ne aka je gaban alƙali aka yi abin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi na li'ani suka yi rantsa-rantsa tsakanin shi da ita to shikenan aure ya rabu kuma za a jingina masa ɗa ba ko da za a zo a yi DNA daga ƙarshe a gane cewa ɗan nan nasa ne amma ya kore shi ya yi rantsuwa gaban alƙali cewa ba ɗansa ba ne to ba za a jingina masa da DNA ba shi yasa lokacin da aka yi li'ani gaban annabi sallallahu alaihi wasallama mijin ya yi ita ma ta yi an zarge ta da wani cewa shi ne mai cikin mijin ya kore ɗan ita ma ta tabbatar da cewa ɗansa ne to aka zo aka raba auren bayan ta haife shi sai gashi ya yi kama da wancan da ake tuhumarta da shi komai nashi sai ya fito tsab kamar irin a ce bahaushe ce an tsaga kara da kaga wancan da ake tuhumarta da shi kaga ɗan ka san ɗansa ne shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba dan littafin Allah ba da kin ga abin da wato littafin Allah ga yadda ya tsara a yi kuma an yi shikenan wannan wannan kamancece ne ya dubba zan iya aiki da ita ba yanzu in yi mata in yi mata haji saboda in har shari'a ta riga dokokin da shari'a ta shimfida akai aiki da su to ba a kuma dawowa ce ta hanyar DNA amma idan wani abu ne wanda ake jayayya yanzu kaga ana cewa alwalidu lil firash alwaladu lil firash idan aka samu jayayya tsakanin wani da wani akan dan da wata ta haifa wace ce ta haifi da tana gidan aurenta sai wani daga waje sai yake ci dancin da ta haifa dana ne ita kuma ga ta a gidan mijinta to a ka'idar shari'a alwaladu lil firash wannan dan nata da ta wannan dan na shi mijin ne shine ke da haƙƙin ya zama dan sa ne koda kuwa akwai wata hujja da za ta yi tabbatarwa cewa dan wancan na wajen ne amma a ka'idar shari'a alwaladu lil firash shi kuma can yaje da shakiyancin sa in ma yayi tabbatar da yayi zina aka kama shi ai masa hukuncin mazinaci saboda ita shi DNA da hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da nasaba sukan yi amfani idan gurin da ake shakka ne ko ana korewa ko wani yana cewa dan sa ne ana ba dan sa bane ko kuma a shi yana kaikai dana ne ko ba dana bane to wannan duk ana iya tabbatarwa ta haka amma ba a tabbatar ba yayin da ya kore ko kuma a tabbatar masa da zina ta haka a ce ta tume shi ya zina da ita a ce to aje a yi DNA in an samu sun yi kama shi kenan ya yi zina da ita a yi masa hukunci a dokokin da aka sa na tabbatar da zina dole su za a bi domin tabbatar da zina
to sai shi kuma wani yake cewa mallam da Allah yana son karin bayani game da wannan hadisin da ke cewa idan sta baratil mar'atu famarata ala qaumi la yajidu rihaha fa hiya zaniya
wannan hadisi ne sahihi hadisi ne Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ahmad Ibn Hanbal da sunanto hadisin da Abu Musa al-Ashari idza sta'tarat al-mar'a thumma marrat ala al-qawm ku ala al-majlis li yajidu riha fa hiya zaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aynu zaniyatun ido ma na zina yace idan mace ta sa turare ta fita ta wuce ta gaban maza dan su ji kanshinta to ta zama zaniya mai zina annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin hadisi yana cewa al-aynu tazni wa zinaha an-nazar واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه نبي يجي ido yana zina zinarsa shine kallo ya kalli abin da aka haramta masa gani na matar da bata halatta ba ko matar mijin namijin da bai halatta ba wace sai masa kallon sha'awa to wannan sunansa zina amma ba wai ita ce zina wacce da ake magana haddinta ba azani wa zani tajridu kullu wahidin minhum 100 jalda ba wannan zinar ba ana nufin wani abu ne wanda yake jagoranci zuwa ga zina na wani nasibi ne wani kaso ne na zina haka nan hannaye su ma suna zina zinar su ne tabawa kafa tana zina zinar ta ita tafiya inda ake yin zinar to sannan farji kuma shine zai gaskata hakan ko ya karyata wato abin ya tabbata a aikace ko kuma ya tabbata ba to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake bayani shine macen da za ta sa turare idan za ta sa turare ta kwalliya ta sa turare kawai ta fita ta wuce ta rika wucewa ta gaban maza ko ta shiga cikin maza dan jin kanshin tana janyo hankali to wannan dabi'ar mazinaciya ce domin abin da take yi zai iya jawowa irin zinan ta faru zai iya jawowa a samu irin wannan abu to haka shine abin da hadisin yake nufi yana nufin haramcin mace ta sa turare ta fita dan a ji kamshinta haramun ne in ta yi haka to tana aiki ne na irin aikin da mazinata suke yi domin su auka su jefa ko su tunkuda wasu mazaje cikin abin da bai dace ba
masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da shirin Fati Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma akan sauraron dan adam na Najeriya wato na Comsat kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jelimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke samun dama don amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam ta cikin wannan shiri domin samun mafita zamu dawo cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fitoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita ta hanyoyin da suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku tumana tambaye mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa wajen fitowa daga masallaci da kafar hagun shin akwai hadisin da ya tabbatar da cewa kuma wurin shiga ana shiga da kafar dama ne
shi shiga da kafar dama hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tarajjulihi wa fi tahurihi wa fi amrihi kullihi النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه تيمم في تناوله وترجله وفي طهوره وفي امره كله النبي yana sha'awar farawa da dama yana sha'awar farawa da dama wajen taje kansa wajen sa takalminsa wajen tsarkinsa wato irin alwala ko wanka da kuma dukkanin al'amuransa malamai suka ce anan Aisha tana nufin abubuwa duk wasu abubuwa masu daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kansu ya fara da dama kuma hatta ko abinci karuwa aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya fara da dama ko da yaro ne karami a daman shi zai fara bawa sai in shi ya hakura ba babba sai a ce to ya sauka daga yaro ya sare da hakinsa ya bawa babba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam san at-tayammun farawa da dama to kaga shiga masallaci wani abu ne wanda yake mai mai darajar gaske zaka shiga gurin da yafi shine khairu biqa'il ard duk a ƙasa babu inda yake masallaci daraja saboda kaga shiga da dama wani abu ne da zai yi kyau kware da gaske wajen fitowa sai a kici to sai a ƙasa sai a juyar da abu da fitowa din ba ita ake fiso ba zaman ka masallaci yafi fitowa ka daga masallaci sai ka shiga sai ka fita da hagu amma ba nassi ne ya zo cewa ka fito da hagu ba sabanin can akwai nasi am da shiga masallaci ya shiga karkasin sa shine fi sha'ani kulli shiga masallaci ya shiga nan amma fitowa shi babu wani nasi ko da am ne sai dai kawai ayi kiyasin cewa tunda shigar da dama ce to ya kamata fitar ta zama da hagu kamar yadda suke cewa shiga ban daki da hagu fitar ta da kuma da dama amma ba wai nasi ne yazo yayi maganar fitowar ba amma ita shigar tana shiga karkashin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha
to sai shi kuma wannan Abubakar At-Tahir yake cewa yana son karin bayani kan waɗannan hadisi na farko da ke cewa mallaiba bil nardi faqad asallahu rasulahu da kuma da yake cewa mallaiba bin radashir faka annama sabaga yada wufi lahami khinzirin wadami
nardashir ko an-nard shine dais da ake amfani da su kwado da ake amfani da shi da can suna amfani da sojan wasanni da dauki hankali san dai kwado shine wannan dice annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi sahihi da yake sai muslim yace mallaiba bin nadashir faka annama sabaga yadahu fi damil khinzir ne ko walahmi mutumin da zai yi wasa da wannan kwado to kamar mutumin da ya ainihin rena hannunsa ne da naman alhazir da jininsa wato ana nufin kamar ya ci naman alhazir da jininsa cin naman alhazir ko shan jinin alhazir haramun ne to kamar a ce maka shi ma wannan wasannin haramun ne shi yasa malamai suka tafi akan haramcin wasa da an-nard ko ash-shatranj wato kwado wannan wannan dice din da ake amfani da su wajen wasanni suka ce saboda na farko dai akwai tashabbu kamanceceniya da waɗanda suke kafire asali mutanen force suka shahara da wannan mutanen farisa masu bautar rana masu bautar wuta su suke da wannan wasannin suka kamar musulmi ya dawo shi ma yana irin wannan kamar ya bi irin tafarkin su ne na biyu wasa ne da yake dauki hankali ya sa mutum ya shagalta daga ambaton Allah ila ma ya shigalta daga sallah kaga anan yayi kama da giya wanda suke dauki hankalin mutun da giya da caca wanda suke dauki hankalin mutun daga sallah da ambaton Allah Allah subhanahu wataala ya haramta su saboda wannan kamar yanda sukan iya jawo rigima ma da fada musamman in wasan yayi wasa akan iya kaiwa ga ma fada da sabani da batanci ga juna da duk wannan suna cikin abubuwan da sai Allah ya haramta giya namal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun inma yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fi al-khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi abinda shaytan yake so ta hanyar jefa ku cikin sha'anin giya da caca da sauran abubuwa da aka ambata انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء abinda kawai shedan yake so shine ga ya au ya jefa yayya da gaba a tsakaninku wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah ya hana ku ambaton Allah ya hana ku sallah ya hana ku ambaton Allah ya hana ku sallah domin yake zauna yana yin wannan wasannin ba magana da ambaci Allah ba magana tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ba magana karatun alqur'ani sallah ma sai tazo ta wuce ba kara ba wannan sa malamai suka tafi akan haramci kuma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suka yi hujja da shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mai yin hakan da cewa a wancan hadisin ruwaya farko asallahu wa rasul ya saba Allah da manzon sa ruwaya ta biyu kuma kamar ya rina hannunsa da nama alhanzir da jinin sa anan kinaya ce anil akli wato ana nufin ya ci in mutun zai ci nama alhanzir sai ya saka hannunsa a ciki haka wanda zai ci alhanzir kuma ya ci haramun sai to haka wasan wannan shi ma bai halatta ba
to ne ke ce mallam mutum ne yake shan maganin da ake dafawa da albasa da kuma tafarnuwa saboda wata rashin lafiya da ke damun sa yace yanzu haka sun ratsa jikinsa sosai ko da ya sa turare baya iya rufe su shine ke tambaye mallam shin ya zai yi da zuwa masallaci da kuma sallar juma'a
dan har shigar sa cikin mutane zai cutar da jama'a ba halatta ya shiga cikin jama'a wanda za su cutu da wannan karnin da yake tare da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada cewa mutumin duk da ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ya shigo mana masallaci mana kala min hadhihi shajara fala yaqrabanna masallana to duk wanda ya ci wannan bishiya kai ya matso mana masallaci saboda haka yana da tattare da wani uzuri wanda sallar jami'in za ta fadi da kansa sallar jami'in za ta fadi da kansa sai dai in akwai wani abu da zai iya amfani da shi wajen ya rage hamamun to shikenan sai ya amfani da shi don ya damu ya samu ya shigo cikin jama'a
to sai shi kuma ne ga jama'an shin zai iya zuwa masallaci da karamar yarinya Essa wajen wata wuce shekaru uku ba musamman ma sallar jama'a
a'a kamata yi tafi da yaron da yayi wayo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muru auladakum bis salati li sab'i sinin wadribuhum alaiha li 20 ku umarci ƴaƴanku su yi salla in sun kai shekara 7 lokacin da yaro ya kai shekara 7 yana da tamizi zai iya gane abin da ya dace da wanda bai dace ba an je da shi masallaci ba zai tsalle tsalle ba zai rika hawa kan mutane bai rika tattaka su ba zai rika ihu yana kuke kuke ba saboda ba zai kawo wani abin da zai hana masallata natsuwa ba akace zai sabi isinin a lokacin aka ce ka umarce su saboda in ka tafi da yarinya a shekara 3 shekara zai fitsari a wando yayi tsalle yayi hana wannan ba daidai bane saboda yaro karami ne sai a bar shi a gida in ya kai wannan munzalin da aka ce ayi to a lokacin sai kai
to ne ke ce mallam dan Allah menene hukuncin mutumin da ya sayar da wani sashi na jikinsa kamar hanta ko kuma koda
ya aikata haramun ba halatta a sayar da wani bangare na jikin mutum haramun ne akwai maganar ba da taimako da wani bangare na jikin mutum ko jinin mutum da bisa sharuɗa shi ma kamar da mun sha an su tambaya irin wannan to amma sayarwa wannan haramun ne duk wanda ya sayar ya karbi kuɗi ya ci kuɗin haramun
wannan shi kuma yake cewa mallan makarantun kwana na ƴan mata hukuma ta umarce su da su rika gudanar da sallar juma'a a cikin makarantun yace da cewa akwai wasu makonni da aka rufe makarantun ko kuma masallatan ba sa yin salloli biyar a jami'i sai dai sauran masaloli da masallacin ke da shi to shi ne kuma malam malam mun ne hukuncin wannan sallar juma'ar
idan har hukuma ce ta ba su umarni kuma idan to ba su da inda su nan ne tattara su gaba ɗaya ba fita suke ba ba komai dan sun yi juma'ar a ciki dama abin da ba a so shi ne idan to akwai yiwuwar a iya fita a je akwai masallacin juma'a gefe zai yi fita a je a yi sallah sai kuma a zo kirkiri wani to wannan ba halatta amma in ya zanto babu wani masallaci kusa ko fitar ba za ta yiwu ba kamar yanzu in makarantun ƴan mata ba zai yiwu ba duk juma'a a sa su a bus a tafi su masallaci to babu laifi in hukumar makaranta ta samar da masallacin juma'a da limami wanda za a rika yin sallar juma'a wannan babu wani abu
to sai wannan take cewa mallam ita ce ta baiwa yayanta aron kuɗi to da ta baya shi da ta tashi karba sai yake tambayar ta me za ta yi da kuɗin sai ta ce cikawa za ta yi ta sayi mota to sai ya ce zai ma siya mata motar daga baya kuma sai ya da mata da kuɗin ta amma kuma da ƙari wanda ita ba ita ta tambaye shi ba shi take cewa mallam da Allah mene ne hukuncin wannan ƙarin da ya mata shin zai zama riba
a don mutumin da ka bashi bashi ya tashi biyan ka ya ƙara maka ba tare da ka nema ba ko ka shardanta da farko wannan babu komai za ka iya karba kuma ana son haka ma Nabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan biyan bashin a bashi bashi in ya tashi biya ya bayar da wanda yafi wanda ya karba zai karbi shanun mutum bashi in ya tashi biya ya bashi wanda suka fi nashi lafiya da koshi yana cewa wanda yafi ku shine khairukum ahsanukum qada'an wanda yafi ku shine wanda yafi ku iya biyan bashi saboda idan mutum ya karbi bashin ka kuma ya kara maka lokacin da yazo biya wannan ba riba bace riba ita ce abinda kai ka shardanta masa da farko ce zan baka bashi amma in ka tashi biya na zaka kara min kaza to wannan ita ce riba amma in shi ta bangaren sai valantiya ya dauka ya baka to wannan ihsani ne kyautatawa ce maka
to sai shi kuma ne yake cewa menene hukuncin kuɗin da dillali yake cirewa idan ya sayar wa da wani kaya ba tare da neman amincewarsa ba yace kuma ko da shi dillalin ba shine sha wahalar sayar da kayan ba a kasuwa
a ka'ida dillanci shine ka ba da kayanka ga wanda ka yadda ya tallata maka shi kuma in ya tallata maka akwai yadda kuka yi da shi da jingar da kuka yi da shi zaka bashi wannan shine samsara amma ba wai mutum ya dauka kayan wani ya zai sayar ba kawai ya ce ya cire hakkin sa wannan haramun yake ci ko kuma ma ba shi ya sayar da kayan ba kawai wani ya zo ya sayi kayan kai tsare kai ce kawo kaza wannan haramun yake ci ita shi ta samsara an yarda da ita dillanci an yarda da shi amma da sharadin ya zanto mai kaya shi ya ba ma wanda zai sayar masa da kaya ce to ga kayan na a sayar mun bayan an sayar shi kuma ko dai ya bashi damar ya dora wani abu akai ko kuma bayan an sayar shi kuma ya bashi abinda suka yi da shi zai bashi amma ba haka kawai mutum ya ga kayan wani ba dauka ya sayar ya ce dillanci yayi ko ya je ana ciniki kawai an gama ciniki ya tsaya ce a bashi kuɗi wannan baya halatta in ya karbi wannan kuɗin ba halalle ya karba ba
to wannan yake cewa mallam mutum zai iya yin shafa'i da wutiri da zarar an hada sallar magriba da isha'i
na'am in dai har an yi isha'i shikenan za a iya shafa'i za a iya wutiri
shi kuma wani yake cewa shin mutum zai iya sallar gawa ba tare da ya yi alwala ba
sallar gawa sallah ce don haka ita ma sai an mata alwala ko taimama idan ba a samu abin alwala ba amma ba ya halatta a yi sallar gawa ba alwala da mutumin da ya yi sallar gawa ba alwala ya saba wa koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam in ba shi da abin alwala ya yi taimama amma ba ya yi sallar ba alwala ba
wannan shi kuma ya ce malam ladan ne yayi kiran sallah to da liman yazo sai ya karbi abin magana yayi ikama da kansa sai yace ai haƙin ikama akan liman yake ba ladani ba shin menene gaskiyar wannan magana
na'am haƙin ikama ai ikama na liman ne shike cewa ai ikama ba ladan ne zai ce ai ikama ba amma ba wai yana nuna liman ne shine yake da haƙin ya karbe speaker ya ikama ba shi watakila bai fahimci me ake nufi da haƙin ba wato in aka yi kiran sallah ba za ku tashi ku kama ikama ba sai liman yazo ya ce a tashi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka yi ikama ka kuma tashi sai kun ganni ko da an yi ikamar ma za ku kiba sallar fara ta kuma hatta tarawni saboda haka ba ladan bane zai ce liman taho yi maka ikama wannan shine abin da ake nufi amma ba wai ana nufin cewa shi zai kwace lasfi ka yi ikamar da kansa ba wannan wata gurguwar fahimta ce kuma daban.
To shi kuma nake cewa malam me hukuncin mai yin sallah abun da ake aje ta kalma idan masallaci ya cika sai a ture ta kalma mutane a yi sallah ba tare da sanya abin shimfiɗa ba bayan kuma kasan ta kalma akwai najasa?
Ba a tabbas najasa daban datti daban. Kace najasa akwai ta ko wani ba haya ko fitsari shine najasa. Baka da tabbas kuma shi takalmi taka shi ake yi inda ka taka wani abu mara kyau in ka taka kasar da take gaba ka goge wannan najasar kuma shine shi kasa tana tsarki tsarkake najasa. Shi yasa in ba wanda za ta liƙe a jiki ba Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yazo masallaci ya duba ƙarƙashin takalmin sa in ba najasa ya salla a cikin sa inda najasa ya goge ya salla a cikin sa. Saboda ita najasa galibi za ka ganta amma in kawai kasancewar takalmi yana kura ko yana da datti wanda ba shi ake kira najasa ba. Idan aka share gurin aka ko aka tuttura takalman ba a ga wata najasa a gurin ba za a yi sallah babu komai anan.
Wannan kuma yake cewa malam tururuwai ne suka matsa masa a cikin gida sai yayi kokarin zuba musu magani domin su mutu gaba daya. To sai wani yake ce masa ayyan hakan haramun ne ma'ana a kashe su sai dai a dasu da Allah roƙe su su bar wurin. To yace shi yayi roƙon nasu sun ki su bar gidan shine yake tambayar malam me ya halatta yi shin ya halatta ya kashe su?
Dukkan wani abin da zai cutar ya halatta a kashe shi inda zai cutar. Abin da aka hana shine ka shiga daji ka ga gidan tururuwai haka kawai ka kama ka kashe su wani an haramta haramun ne su al'umma ce abinna umamu amthalukum min ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Haka su ma al'umma ne ba za ka shiga jeji ka gansu suna rayuwar su ka kashe su ba amma in sun zo inda kake suke cutar da kai to duk wani abin da zai cutar duk wani ƙwaro da zai cutar ko da ba a yadda aka kashe shi in zai cutar to ya halatta aka kashe shi. Akwai sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ta kashe karnuka a Madina saboda sun yawa suna cutarwa daga baya kuma sai ya hana shi to a daina kashe su saboda kuma an samu sauki. So duk wani ƙwaro ko tururuwa ko kiyashi ko me inda zai cutar ko guda ko waye to ya halatta aka kashe shi. Saboda kada ya zuwa masa magani su mutu bai laifi ba magana wai gargade su ba haka bane.
To sai wani yake cewa malam maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ya la'anci wato shin waɗannan hotunan ake magana wai sun hada da na zamanin nan ko kuwa dai zani ake nufi?
Annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahul musawwirin Allah ya la'anci masu yin taswira masu hoto. Akan yi hotuna na zane akan yi hotuna na sassaka ko a kwaba abin nan ƙasa ayi butumi waɗannan duka abu ne sananne ana yin su tun kafin ma zuwan musulunci dan adam yana wannan ko ya sassaka itace yayi mutum ko ya kwaba ƙasa yayi mutum ko ya zana da zane ya dauki wani abu kala ya zana wani abu mai rai to wannan sune Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan su cewa Allah ya la'anci duk masu yin wannan domin suna kwaikwayon halittar Allah ne ranar gobe kiyama da yace ashaddu nasi azaban almusawwirun sadu nasi azaban yawal qiyamati almusawwirun za a ta musu azaba mai tsanani a ce sai sun hurawa abinda suka zana rai ko ba za su iya ba. Amma hoto na kamera wannan baya shiga ciki na farko hoto na kamera ba zane bane kusan reflecting ne na inuwar abinda ake daukan hoton sa inuwar sa ce ake dawo da ita haka shi wannan abin na asali shi din ne dai ba cewa wani ne ya zana shi kamar kai rubutunka ne da hannunka ka bar aje photostat in ka ba wa mai photostat bai zama rubutun sa ba dan yayi photostat dai rubutunka ne kawai hoton sa ne sake dawo aka gani cewa zai wannan rubutun wani ne duk inda ka je to haka nan halittar da aka dau hoton ta tana nan halittar Allah ce bata ta koma zanen wani ba bata zama zanen kowa ba. Saboda haka wannan baya shiga cikin waɗancan hadisai da ake magana.
To sai mai sako na ƙarshe yake cewa malam dangane da hadisin da yake magana kan wanda ya karanta ayatul Al-Qur'ani da daddare za a rubuta shi cikin gafalallu ba wanda ya karanta aya 100 kuma za a rubuta shi cikin kanitina sai aya 1000 za a rubuta shi cikin masu arzikin lahira. To shi nake tambayar malam shin dole ne sai idan mutum ya karanta da daddare ne zai samu wannan falalar?
To ai hadisin qiyamul layl yake magana akan sa qiyamul layl ana yin sa da rana ne man qama bil ashri bi ashri ayat lam yuktab min al ghafilin man qama wanda ya tsayi wadare ba wai kawai ya karanta ba wanda ya tsayuwar dare da ayoyi 10 ba za a rubuta shi gafarar ruwa kaman qama bi mi'ati ayat bi ayatin lam yuktamina ghafili wanda ya da aya daya ba za a rubuta cikin gafarar ruwa man qama bi ashri ayat kutiba min alqaniti wanda kuma yayi aya 10 yayi tsayuwar dare da aya 10 za a rubuta shi cikin qanitin wato masu da'a ga Allah sannan kuma man qama bi mi'ati ayatin kutiba min almuqantirin wanda kuma ya tashi yayi kiyamul layli da aya 100 za a rubuta cikin masu wadata a ranar gobe kiyama so aka magana kiyamul layli ake layli kiyamul layli ko aidar dare ake yin sa ba a yin sa da rana
to mallan Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan ne muka kawo karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amma da shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalimo babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ku da shehi ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh